Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 29 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci 17 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da Alpha Radio da birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da hantsi. Baba Yakubu Makirri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin mu na wannan lokacin. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa a yau da ake rantsar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da galibin gwamnonin jihohin kasar. Sabon gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Adamu Sule yayi wa al'umman jihar alƙawarin ta da ko madan tattalin arzikin jihar. Bayan haka kuma za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya. Muna dauke kuma da sakonni da kuka aika mana da nasiha na watan Ramadana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai suna birnin Brussels domin zabar yan takarar shugabancin kungiyar bayan zaben yan majalisu da aka gudanar a makon da ya gabata. Amma yanzu haka kai yaran rabu kan waye ya kamata ya zamto shugaban kungiyar da ke da kasashe 28. Wa'adin shugaban kungiyar Jean-Claude Juncker ya kare tun watan Oktoba, amma Jamus da Faransa manyan kasashe biyu masu tattalin arziki a nahiyar suna jayayya kan wanda ya kamata ya mai gurbin shugaban kungiyar. Zabin da sai yan majalisu 751 sun kama aiki a watan Yuli za a gani. Shugabar Jamus Angela Merkel tana goyen bayan dan kasarta Manfred Weber wanda ya jagoranci jam'iyyar masu ra'ayin mazanjiya European People's Party wanda ke da rinjaye a majalisar kungiyar tarayyar Turai tun shekarar 2014. Jiya Talata aka fara sauraron karar da jihar Oklahoma da ke nan kasar Amurka ta shigar kan kamfanin hada magunguna Johnson & Johnson bisa rawar da kamfanin yake taka barkewar annobar kwayar opioid a Amurka. Wannan ita ce shari'a ta farko irinta da aka taba yi wanda ta zargi wani kamfanin hada magunguna da alhakin matsalolin ta'ammali da miyagun kwayoyi wanda zai iya shafar sauran jihohin da ke da irin wannan fushin. Da yake gabatar da jawabin bude shari'ar, lauyan jihar Oklahoma Mike Hunter ya kira barkewar annobar kwayar opioid da cewa mummunan matsala ce da dan adam ya samar ga lafiyar al'umma a tarihin jihar da ma kasar baki daya. Hunter ya kunta matsayin kamfanin Johnson & Johnson da cewa kudi ya rufe musu ido yana yaudara ne tare da cutar mutane. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni a Najeriya suna nuni da cewa ana samun karuwar kisan kai da kwararru ke dangantawa da matsin rayuwa da kuma rashin kwanciyar hankali. Ganin munin wani al'amari a ranar Lahadi, wata kungiyar da ke fafutukan kawo wato shawo kan kisan kai da ake kira Africa Project Against Suicide ko kuma APAS a takaice ta sanar da shirin gudanar da wani gagarumin taro a birnin tarayya Abuja na masu ruwa da tsaki da nufin shawo kan wannan matsalar take ci gaba da janyo asarar rayuka. Ko a jiya Talata an samu auko irin wannan lamari a garin Maiduguri, inda wani tsohon kukun gwamnati wato gwamnati Kashin Shatima ya kashe kansa. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya jefa da gwamnatin jihar Borno inda wannan lamari ya faru. Ga kuma rahoton da ya hada mana.
A daren Talata da misalin karfe 4 na ran ne da aka gano gawan wani mutum da ake kira John Achagua da kuma ya kasance kukun gwamna da ke dafawa gwamna abinci a rataye a cikin gidan gwamnatin da ke anguwar Jare. An dai gano gawan malam John ne a rataye a saman bishiya haɗe daga cikin gidajen kwana da aka keɓewa shugaban ƙasa wa ake kira Presidential Lodge a kuma cikin gidan gwamnatin jihar Borno, inda ake zaton cewa ya rataye kansa ne da kansa. Gaban John ɗin dai tana rataye ne akan wata doguwar bishiyar maina yayin da yake sanye da wata kwala shade blue da kuma wata baƙar wando. Ba san dai dalilin da yasa John ɗin ya rataye kansa ba, an dai gagawarsa ne kawai na lilo a kan bishiyar kuma aka kira jami'an tsaro da jami'an kwana-kwana da suka sa tsani suka soke gawar. Haka kuma garzaya da gawar zuwa asibiti, wanda daga bisani kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Muhammad Aliyu ya ziyarci fadar gwamnatin jihar Borno, inda mahari ma manema labarai bayani game da abubuwan da ya wakanin kamar haka.
Ka san abu ne wanda ba wanda ke wurin, amma yawancin lokaci mukan dauki bincikenmu mu kai har daga inda mutumin ya fito, inda iyalansa suke, ila za mu samu wani labarin da kila dukkan mu nan ba wanda ya sani.
Kun fara gudanar da bincike ne yanzu?
An fara tun daga ga an dauka an kai asibiti, ai ba kowa zai kai asibiti ba sai dan sanda.
Bayanai dai na nuni da cewa Malam John Achagua ya dade yana aikin kuku a gidan gwamnatin jihar Borno wanda har ma ya ritaya, amma ya ci gaba da aiki a gidan a matsayin ma'aikacin wucin gadi, yayin da wasu ke danganta lamarin nasa da rashin samun haƙƙinsa na barin aiki, wasu kuma na danganta shi da matsalolin gida.
To Allah kyauta a gaida Haruna Dauda biyu. Kasar Ghana na shirin gudanar da kidayar al'umma kasar ta a karan farko ta hanyar amfani da wata manhajar na'urar kwamfuta. Wannan zai sa Ghana wacce za ta gudanar da kidayar a cikin watan Maris na shekara mai zuwa ta shiga layin kasashe irin su Switzerland da Malawi da Kenya a matsayin kasashen Afirka na farko da za su gudanar da kidayar jama'a ta irin wannan hanyar. Har zuwa zaben farko da aka yi a shekarar 2010 ana amfani da takarda wajen rubuta sunayen mutane, abinda ya sa kirgan jama'a yakan dauki watanni. Amma karkashin sabon tsari mai zuwa, Ghana za ta yi amfani da na'urorin kwamfuta tauraron dan adam wajen tabbatar da ganin an kira daukacin al'umma kasar ba tare da an bar kowa a baya ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, sabon gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Adamu Sule yayi wa al'umman jihar alƙawari na tada koma da tattalin arzikin jihar da kuma samar da ayyukan yi ga mutane. Kalaman nasa dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake rantsar da shugaban kasa da kuma galibin gwamnonin jihohin Najeriya. Ga dai rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana akan haka.
Sabon gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Adamu Sule yace zai fuskanci bangaren tada komadar tattalin arzikin jihar Nasarawa don samar wa matasa ayyukan yi.
To na farko dai ni idan kika duba tarihi na da kuma wuraren da na yi wa aiki, ni babban abin da kuna na koya tukuna na farko shine kafa kamfanoni. Kafa kamfanonin nan su ne za su jawo arziki ma jiha. Na farko ta samu kudaden shigowa, na biyu ta samu yara ma'aikata ayyuka da za su rinka yi, na uku sauran jama'a su kansu su samu yansu abubuwan da za su rinka yi, na biyu wannan jiha ce da take da ma'adinai da dama. Ni kuma to tarihi na dama shine na wannan ayyuka na ma'adinai, daga kamfanin mai tukuna zuwa kuma yansu ma'adinai kamar na karafuna da duwatsu da marble da sauransu, wanda duka Allah ya taimake mu da su a jihar Nasarawa. Yawancin kamfanonin da suke irin wayannan abubuwa kamfanoni ne da nayi aiki da su, ko kamfanoni ne da na san su, kuma kamfanoni ne da tun da aka zabe ni na fara kokarin magana ma da su akan mu zo mu yi. Misali akwai kamfani wanda shi zai amfani da coal ne ya jawo lantarki, wanda na mun yi maganan da su yayi nisa ma yanzu. Muna kokarin mu ga call dinmu da yake obi, in Allah ya yarda ya zama yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu yi. To sai kamfanonin da za su yi mana gonaki irin na shinkafa da na rake da sauransu, wanda su ma duk muna nan muna maganganu da su. To shi ne waɗannan abubuwa. To kuma inda Allah ya taimake ni na sake iya fahimta shi ne zama da mutane da ma'aikata. Na saba in zama ina da ma'aikata 5,000 da suke karkashi na, 7,000 da suke karkashi na. To saboda haka zuwa jihar Nasarawa zan sake duba zama da jama'a baki daya, ya za mu iya zama da su mu zauna mu gaya wa juna gaskiya. To kin ga abubuwan da nake gani za mu samu kenan.
Shi ma gwamnan jihar ta Nasarawa mai barin gado Umaru Tanko Almakura ya zayyana wasu daga cikin ayyukan da ya yi da suka dadada mishi rai a cikin shekaru 8 da ya yi yana mulki.
Na ɗaya makaranta da na gina da na kasassu waɗanda ba su da galihu, waɗanda suke cikin gayyara, kuma na lura wannan makarantar ya taimaka ma mafi yawan yara masu wannan matsala, wanda gashi sun samu ilimin su daidai da yara wanda ba su da matsala ba tare da sun biya ko kobo ba. Na biyu abin da na ji daɗi da shi shine yau na buɗe gidan marayu, yara ga su nan an tsince su ne, ba su san uwansu ba, ba su san umansu ba, ba su san ko daga ina suka fito ba, ina za su, suna hannun Allah. To irin wa'annan da na gina musu gidajensu, na kawo su, na ba su muhalli, yanzu ma na kawo su kusa da gidana ne inda ni nake zama, wannan in na tuna to ina faranta min rai.
akwai rahotanni dake yawo a kafafen yada labarai cewa ka buƙaci wannan gwamnati mai shigowa ta baka wata uku domin ka karasa aikin da baka karasa
to in ba ara ai ba mutum ba zai ji dadin rayuwa ba kowa ya sani wannan raha ne ba manufa na ba kenan amma ɗan jarida ko kuma wasu wanda suke son su juya shi sun mai da shi abin wannan abu ne yake da ka'ida ko wanda bai da ilimi ma ya san lokacin ka kai ya riga kai ni yanzu ba ni son a ban ko minti daya ba ma yanzu ba ko tun lokacin da na shigo domin ba aiki ne mai sauki ba
Zainab Babaji muryar Amurka daga Lafiya jihar Nasarawan Najeriya
to madalla a gaida Zainab Babaji to sai dai kafin mu ci gaba da shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa
Nigeria zancen siyasa ya sa mutane da yawa sun rasa rayukansu zancen addini sai mu yi ta da basira dan yakan jawo masifa matasan Nigeria mu daina tada hankula mu nemi zaman lafiya a dukan ayyuka ina kiran Jamilu da Jonathan surungume juna dan ba ma san masifa mai jawo jana'iza sakon kenan daga mai neman zaman lafiya zaman lafiya
to madalla da fatan an shakata da wannan wakar to sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 3 ne da minti 10 kusan 13 na dare a nan Washington ga kuma shirin ciki da gaskiya
Assalamu alaikum. Cikin shiri da gaskiya na wannan makon zai leka yankin Dakwa dake dabdar birnin tarayya Abuja. Da sashen garin ake cewa yana birnin Abuja amma gefen sa yana jihar Neja. Labari ne na tsohon limamin garin Abubakar Adamu Imamu wanda tsohon babban limamin Abuja Sheikh Musa Muhammad ya guda shi kafin ya nada shi limanci. Tun kusan shekarar 2001 yake tafka takaddama kan wani fili da ya mallaka a garin Dakwa. Amma duk da zuwa kotu saboda dama bai dace ba da hakan yayi sanadiyar murabus din su daga limanci ku kasance da mu domin jin labarin daga bakin mai shi
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ni ne Abubakar Adamu Imam na Dakwa wanda nake limamin Dakwa a shekarun da suka wuce sannan kuma na bar limanci saboda rigingimin da zalunci da za a yi min akan filaye ko da yake wannan filin da nake so magana akai wancan na farko ne ijawo shigar wannan tunda wancan ma ba na mallake ba waɗanda muke rigima da su yanzu ba su ne suke da shi ba to amma saboda wannan din sai suka ce to shi ma wanda na mallaka hannunsu ba za su bani da shi ba to ni kuma
Abubakar kafin kai nisa na ganka da wasu niki-nikin takardu ga sunan ma waɗanda ina jin watakila da yawansu zai kai kamar shafi 30. Ba mu labarin me ya faru ne saboda su masu sauraro su fahimci menene ya faru. Ka ce ka bar limancinka saboda wani fili, shin wani ma masallaci ne kake limanci a nan da kwana?
Shine masallaci da nake limanci shine masallacin Baba Cikuri mai maganin gargajiya ko shugaban maganin gargajiya a nan da kwana.
Ko shi ya gina masallacin?
To, shi ne dai tushen ko da jama'a ta shiga ta ba da gudunmawa an gama wannan masallaci, shi ne ya ba da guri, shi ne tushensa.
Ba mu labarin shi wannan mai magani shi Baba Cikuri kace ko? Menene matsayinsa a wajen shi mai sarautar gargajiya ne ko ko mai sai da maganin gargajiya?
A'a, ba mai sarautar gargajiya ba ne, mai sai da magani ne na gargajiya. Shi ne shugaban mataimakin shugaba na ƙasa na masu maganin gargajiya a nan ɓangaren Abuja.
To abinda muke so mu sani shi ne wato shi ya naɗa ka limancin masallacin da ya gina kenan.
Ƙwarai da gaske, domin lokacin da ina mai akwai sahabi na wanda nake jin maganarsa ya ce yana son mai ilimin da zai iya jagorancin masallacin Juma'a zai mai da shi masallacinsa zai mai da shi na Juma'a. To amma ya kakkai mutane ba su ci ba a wajen shugaba na santara na masallacin Juma'a na ƙasa, amma in yana da wanda yake da ilimi sosai zai iya ya kawo shi. Ya kuma kawo ni, kuma da na ce ba zan ba, amma ya rinjaye ni mun zo har wajen Malam Musa, Allah ya ji ƙarai, ya zauna da kwamiti ya amin tasin na kuma ci an naɗa ni limamin wannan ɓangare.
Wato abinda nake so na gane shi in mutum ya gina masallaci sai ya kira mutane ya yi musu jarabawa ko ya sa an musu jarabawa ne kafin a naɗa su limanci, ko kuma su mutanen anguwa ne za su taru masu sallah a masallaci kenan su zaɓi limamin da zai yi musu limanci?
A nan an samu akasi, abinda wani lokaci za ka ga mutane ne suke taruwa su zaɓi limamin da zai yi musu shugabanci, amma kasancewar garin da daji ne, babu mutane, bawa kowa, babu jigage, bawa yayyun masana ma addini ko ma ƙwarewa ta wasu abubuwa da dama babu. To shi da himmatin kan cewa yana so ya fitar da wannan masallaci don gurinsa ya ɗaukaka, don haka shi ne ya sa aka samo ni. Bayan an samo ni sai ya ga ya kamata ya kai ya yi limamin da tushe ya kai wa shi Alhaji Malam Musa, Allah ya ji kansa, limamin santara Mos na ƙasa na Abuja, kuma hakan ya tabbata aka kuma naɗa ni.
Ba mu labarin yaya aka yi dalilin fili wannan sarauta ko kuma limanci da aka naɗa ka?
To dalili
ka sauka ko kuma ka sauke ka?
To dalili shine bayan an naɗa ni na haƙura na jagorancin wannan gari ya samu ci gaba, don a lokacin da aka naɗa ni ma aka buɗe masallacin nan akwai bandar ranar buɗiya ta farko, akwai lokacin da ba ma kai a mutum 30 ma saboda kankantar yawan jama'ar garin da yadda garin yake. Amma bisa ƙwazo da sanin jama'a da kuma yadda muka rika nunawa mutane gurin su zo a haɗa a raya, Allah kuma ya ɗaukaka wannan guri ya zama ya cika kamar yadda ya kai matsayi a yanzu. Saboda haka a wannan lokaci shi yana ganin ya samu burinsa dai a ci garinsa ya bunƙasa ya zama hadda masallacin Juma'a. To bayan an naɗa nin kuma sai ya ce da ni, to shi yana ba da filaye, ya auna filaye a gonakinsa, filaye na nake so a bani da na ƴaƴana da na shugaban da nake na cigaban gari, dan an naɗa ni kuma ni ne ciyaman na cigaban garin Dakwa a lokacin. To dan haka sai ya ce zai bani filaye da na ƴaƴana da na shugaban cigaban gari, shi ne Dakwa Development Association da muka kafa, kuma zai bani wanda ni zan mallaka na wani kai na saboda sauke baki ko wani abu wanda nake bukata. Sannan zai bani guda ɗaya ko ma me nake so in sayar in yi, amma duk da haka sai nace musu a'a duk bana son waɗannan nawa ake bashi yake bada fili wanda zai zama mallaka ta sai ya ce to yakan karbi 4,500 a wannan lokaci in na bakin hanya
shekara ce tuno mana wace
yawa 2001
shekara ta 2001
wajen 16 daga watan zan iya tuna kaman ko watan uku ne dai ina dan nan tsakanin da cikin 2001 ne dai kaman wajen watan uku zuwa hudu na dai dan shafa a wannan lokacin ne dai to bayan ya faɗa min kudin na bashi ya kirawo ɗansa Muhammadu an auna wannan fili a bakin
ma dawo kan waɗannan filaye da kake magana waɗanda suka jawo naga waɗannan tarin ta
kwarai da gaske to kaga bayan na cikin zaman da wannan abu ya kullu na maganar wannan fili aka nuna min har na fitar da shago guda uku to bayan na fitar da shagon nan guda uku ana nan akwai a wannan shekara ta biyu sai akwai wani sarkin baka a nan daidai ina da gonarsa da ya sara nan jikin bakin hanya to sai nace ina so zan sai wuri wanda zan rika noma tunda ni nakan yi noman ma wani lokaci ko da ina kanan ma nakan sa a yi min noma to wannan dalili ya sa aka yi min hanya dan uwansa yi min hanya muka je na yanki iya wannan fili na saya da in rika nomawa to ina noma wannan rikici da ya taso akwai wani guri bayan na sai gurin da na huda na ga ruwa yana bulbulowa ta karkashin dutse na gyara shi to ganin haka su mutanen da dunan gefen garurrukan nan su nan daidai afiya waye nan su tungan kwaso su tungan wane ne duka dai dan tungogin nan guda uku da nan da kwa har wani lokacin ma madalla in ta rasa ruwa sai a ce a tafi gonar lemu akwai ruwa na musamman
Abinda lokaci ba mu damar ka muku kenan a yau sai a biyo mu shirin mu na mako mai zuwa domin sauraron cikakken labarin Abubakar Adamu Imamu yanzu amaradin Nasiru Adamu Elikaya ni Sarfila Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
madalla a gashe ka yanzu kuma ga kadan daga cikin sako da kuka aika sakonnin ku da kuka aika mana
assalamu alaikum BOA mai magana al-Rab kana gaskiya babban auditor general na kungiyar muryar talaka a Najeriya a yau zan yi kira ga sabon shugaban Najeriya wanda zai karbi ragamar mulki a yau wanda kuma shine dama akai na kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya dauki kowa na sare kowa dan Najeriya duka nashi ne ba dan APC ba dan APC ba dan PDP ba dan kowace siyasa da al'ummar Najeriya na ta saboda wuyi da zai hau kansa kuma da fatan ya rike wannan mutane na Najeriya ba kabilanci ba dan kudu ba dan arewa ba dan wani yanki kowa ma nan shi ne a Najeriya da fatan Allah ba shi iko tabbatar da zaman lafiya a Najeriya Allah ba shi iko kada kan yan Najeriya Allah ba sa iko ciyar da Najeriya gaba
assalamu alaikum tashi hausul mari America ne magana alhaji Mr. American siya ce da Najeriya ne ne ori yana murna ga farin ciki waɗannan rantsar da za a yi shugaban ƙasa da sauran gwamnati ko bayan haka muna kira ga malamai domin suna wa'azi a kan abubuwan da ake aikata wa ƙasar nan na ɓanna kamar irin yadda ake bikin aure ana zuwa misali ana fati haka da ya'yan mutane ana ɓata su to muna kira ga malamai su je su yi wa gwamnati nasiha a kashe wannan abin a sahihin doka saboda duk wani malami sun kai nasiha ba a tsaurara ne ba za a dakatar da abun da ake yi amma don tsoron gwamnati sai an kasa duka za a daina.
Assalamu alaikum kasan Hausa Radio America. Ina na so da ka auren auta ɗan albarka ka tsuna tsanci Najeriya. Ina so in yi alfahari da wannan rana kan demokuraɗiyya a Najeriya. Mun miƙa farin ciki ta musamman da Allah ya ƙara kawo mu wannan lokacin na Jawar Muhammadu Buhari karo na biyu. To ina kira ga Jawar Muhammadu Buhari idan Allah ya sanya a rasa da kai wannan karo na biyu. A taimaka ma ɗan Arewa wancan karon da ya kayi a kudu to wannan karon muna so a arewa ma arewa jihar Katsina domin jihar Katsina garin Kano kamar ina kake ya kamata a duba a jihar Katsina gaskiyar magana fata ta ne jihar Katsina ban fala Kaduna ya kamata a duba wani da ayyuka da tsaro a ƙasar nan baki gari da alhakin ƙasar nan taka ya kai a kanka to muna kira ga Muhammadu Buhari da kai da mai jihar ka Ubangiji Allah ka zama da kasuwan lafiya Allah ya damu abin da nake nuna duniya lafiya.
Kuma jalla sai a ci gaba da aiko mana waɗannan sakonni insha Allah mu ma za mu rika kawo muku. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasiha watan Ramadana.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nini Usman bin Malam Isa tasirin azumin Ramadana musamman akaina ni da sauran ƴan uwana mu'minai Allah subhanahu wa ta'ala ya hudu cewa akwai wata cututtuka a cikin jikin dan adam wanda babu wani abin da ke halakar da su kamar yunwa azumi wannan hata masu bincike na zamani sun tabbatar da wannan din tasirin azumi ga musulmi mai imani Allah hudu in ana yi ne ana samun takawa banda wannan uwa uba Allah ya farlanta shi ga dukkan mu'mini inda aka karbe kankan musulmi mai imani to shine yace mun wajabta muku azumin Ramadan kamar yanda muka wajabta shi wadannan gabace ku to kaga ashe tasirin azumi ba karamin abu bane sannan ma an ce shi azumi yana ƙara lafiyar gangan jiki in kana son ka ƙara jin lafiya to yi azumi dan ka ji cewa akwai abubuwa da yawa wadanda yake ƙara ma tasirin lafiyanka kuma akwai karancin ashgal maimakon dan abin da wanda ba ya da to zaka ga tuna ka ci ka yanzu yanda ni na dan bude baki da wannan wani na can shi bai ma samu abin bude bakin ba wani bai da ma shi duka duka da haka muke cewa tasirin azumin Ramadana gare ni da sauran mu'minin ƴan uwana musulmin duk duniya gaskiya ba dan karami bane kuma za ka ga cewa ka ta wani mubazzarancin kashe kudi na dukiya da akai to idan musulmi na ya azumi to ba zai samu wannan mubazzarancin bata dukiya ba ga inda bai dace ba zai zama cewa Allahumma koda zai ci ne to sai dai ya zama kamar yadda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam bisa koyarwa sunna annabi cewa wanda ya buda ma wani mumini baki Allah zai ba shi lada tamkar yayi azumi to kaga wannan hanyoyin kenan kuma lalle ya kamata ne a ce mun yi kokarin dabbaka kawunan mu da yin wannan azumi saboda Allah yana san bawa mai kankantar da kai Allah ya kalle mu da rahaman sa ga duk ga mu duniya mun ci kuma na yin azumi don girmama ga maganan sa to gaskiya ba karamin tasiri zamu samu ba muna fata Allah ya sauka mana da alheri sa a wannan shekara
to mai dalla da fatan an amfana da wannan wato nasiha yanzu kuma lokaci ne da Sarfiul Hashim Gumal ya dawo da wannan lokaci wato labarai a takaice
to a takaice babban shugabannin kungiyar tarayyar Turai suna birnin Brussels domin zabar ƴan takarar shugabancin kungiyar bayan zaben ƴan majalisu da aka gudanar a makon da ya gabata amma yanzu haka kai ya rarrabu kan waye ya kamata ya zamto shugaban kungiyar da ke da kasashe 28 jiya talata aka fara sauraron karan da jihar Oklahoma da ke nan kasar Amurka ta shigar kan kamfanin hada magunguna na Johnson & Johnson bisa rawar da kamfanin yake taka barkewar annobar kwayar opioid a Amurka wanda ita ce shari'a ta farko irin ta da aka taba yi wadda ta zargi wani kamfanin hada magunguna da alhakin matsalolin ta'ammali da miyagun kwayoyi wanda zai iya shafar sauran jihohin da ke da irin wannan fishin. Rahotanni a Najeriya na nuna cewa ana samun karuwar kisan kai da kwararru ke dangantawa da matsin rayuwa da kuma rashin kwanciyar hankali. Ganin munin wani al'amari ne a ranar Lahadi wata kungiyar da ke fafutukar shawo kan kisan kai da take ake kira Africa Project Against Suicide ko kuma APAC a takaice ta samar da shirin gudanar da wani gagarumin taro a birnin tarayya Abuja na masu ruwa da tsaki da nufin shawo kan wannan matsalar da take ci gaba da janyo asarar rayuka. Kasar Ghana na shirin gudanar da kidayar al'umma kasar ta a karon farko ta hanyar amfani da manhajar na'urar kwamfuta.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can da la'asari za a yi wasu abokan aikin mu za su zo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa da muryar Amurka musamman Sarfilu Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wannan shiri ya bada umarni wato Solomon Abu da kuma injiniya mu na wannan hantsi Darryl Smith. Baba ya ko makirin ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai an jima, assalamu alaikum.